أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدوكي لأبو قريش مرر إياكا لأساكي حدامو أولا مريشينا لاربا بقوي قوات رمضان الشكرة تابو لدري حدود 39 هجرة منذ صلى الله عليه وسلم وندي كشيني 23 قوات بيار نشكرة تابو بيد شاتك وسألساف ميلادية يو تيغ بدا درس منا تفسيري أولا وتامي البركة قام تاشي حالي زي سورة آل عمران آية دليل 46 كما دمك جمالا يا كرنتا باين أبند يقباتا نبيان أبند يفارو ياجون أحد بيد الله ملكي يرى الراشي منزنس يرى الراشي كما صحبي يقوم نون سوى منزن الله صلى الله عليه وسلم ba shi kadai ne manzo ba, akwai manzanni da dama sun gabata gare shi, kuma kamar yadda suka gabata suka rasu shi ma ina cikin masu rasuwa kuma ya rasu. To bayan ya faɗi wannan, Allah subhanahu wa ta'ala abinda zamu tashi kansa yau sai yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katheer. To wannan aya akwai qira'o'i ba guda ɗaya ba dangane da ita. Da farko dangane da wa ka'ayyin din da kuma nabi da kuma qatala, amma wanda yafi jan hankali dangane da fassarar ayar shine qira'ar qatala ne ko qutila. Na farko lafazin wa ka'ayyin shi ita kalmar ka'ayyin, malaman larabci wasu suna cewa kalma ce murakkaba ba basita ba, kalma basita ana nufin simple kalma wadda ba daga wani guri aka hada ta da wata suka hadu ba. To wasu sun ce hadi ne da kafun ta tashbihi da kuma ayyu, ayyu ta wadda ake amfani da ita wajen tambaya a ce ayyu kaza da kaza. To da ayyu da kafun ta tashbihi aka hada aka samu wa ka'ayyin. Inji wasu malamai, suka ce a'a, ka'ayyin asalin kalma ce ita kadai haka take, kuma ma'anarsu duka in an dauki cewa tarkibin ne ma an ce ba tarkibin bane ma'anarsu guda ɗaya ne ma'anarta shine kam ma'ana wanda take nuna takfir ma'ana ai da yawa ma'anan nan kenan wa ka ayyin min nabiyin ai annabawa da yawa to nabiyin haka yake a wannan qira'a nabiyin qira'a hafs akwai nabiyin a wars wannan dai ba zancen qira'o'i zamu yi ba abinda ya sa muka tsaya ma zancen qira'o'i shine maganar fitar da ma'anar da take da alaka da ayi qatala shi ma akwai qira'ar ita ce da malamin karanta mana yanzu qatala ma'ahu ribbiyun akwai qira'ar kuma qutila to kuma kowace qira'a tana da tawjihin ta da bayanin ma'anoni ina fata mu saurara mu karanta da kowanne insha Allah ta'ala sai mu fahimci yadda ayat take yanzu da malamin karanta mana mu fara karantawa da ita وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ديواني لدى النباوة معنى النباوة داماني أكسى ميسو شيني معنى أبن ذاك قدر وجدوا أنسى ميسو على أيواء تاريه قاتل معه ربيون كثير شيوى النوء النبي tunda ya zo da lafazin mufrad ne ma'ana annabi da yawa annabi ba ɗaya ba ribbiyuna kathiruna qatalu ma'ahu dalibansu da suka yi wa tarbiyya shine ribbiyun an ce ribbi wanda annabawa suka yi wa tarbiyya tarbiyyar annabawa mutanen kirki bayin Allah kamar ka ce sahabbai yawa ma'ana da yawa daga annabawa sahabbansu sun yaƙi tare da su shine qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun nan kathir an fahimci abin to fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi basu raunana ba don abin da ya same su fi sabilillahi wa ma da'ufu haka nan dai basu samu rauni ba rauni na zuciya ko na jiki wa mastakanu kuma basu kaskanta ga abokan gabansu ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son mutane masu haƙuri an bayyana wannan ma'anar yanzu nan mun dauki wannan qira'ar wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathir an labarin da ake shine na annabi aka siffanta shi da cewa dalibansa ko sahabbansa sun yaƙi tare da shi an bincika abin yawa to wata ma'anar in an ɗauki kun ga kenan a nan suwa suka yi yaƙi ribbiyun yawa sahabban annabawan su suka yi yaƙi shine qatala ma'ahu an kawo da cewa sun yi tare da shi annabi wannan ta farko kenan in muka ɗauki wata ma'anar har yanzu a cikin dai wannan qira'ar wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun ko kuma ayyin ribbiyuna kathir in muka ɗauki qira'ar qutila to shi kuma ma'ana za ta canza wa ka ayyin min nabiyyin qutila akwai masu karatun ma ne suka tsaya akan wannan wa ka ayyin min nabiyyin qutila ai annabawan da aka kashe a tarihi suna da yawa to nan zancen ya tsaya sai kuma ma'ahu ribbiyuna kathir sai a fara wani zancen daban sai zama ma'ahu ribbiyuna mubtada ne da khabar ribbiyuna shine mubtada ma'ahu din kuma jar wa majrur shine khabar muqaddam an fahimce da zancen yake anan ma'ana da yawa daga annabawa da aka kashe ma'ana an kashe annabawa da yawa a wannan qira'ar za mu fahimci ci gaban rarrashi ne Allah yake wa muminai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya mutu ko kashe shi aka yi ko za ku bar addini saboda wannan ba za a bar addini sai Allah ya sake cewa da yawa dama a cikin annabawa ai an kashe su amma kuma saƙonsu yana nan bai gushe ba an gane abu sai kuma a ce ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahanu tare da su lokacin da aka ce su akwai sahabbai da dama ba su raunana ba da sauransu sun har zuwa ƙarshe. An gane wannan? Sai ya zama a nan wannan ma'anar waye fa'ili, a wancan fa'ilin ribbiyuna ne, ko qatala ma'ahu ribbiyuna shi ne fa'ili. In kuma a wannan nifa qutila shi annabin ne, kana alfi'lu musnadan ila annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma annabin da ake bada labari a kansa. Ma'ana annabi da yawa an kashe shi, to kaga akan wa kisan ya auku akan annabi. Sai kuma a ce ma'ahu rubbiyuna katsir, tare da cewa tare da shi akwai sahabbansa sun yi yaƙi ba su raunana ba, ba su kaza ba su kaza ba, ta bayyana insha Allah. Yau sai ya zama annabin, ma'ana wa ka'ayyin min nabiyin qutila, ai qutila huwa an kashe shi. An fahimci wannan ma'anar ita ma? A taƙaice, kowace ƙira'a ka ɗauka rarra shi ne Allah maɗaukaki yake, kuma yana gaya mana cewa mutuwar wani ba ta hana addini ya ci gaba. Duka dai su yaƙi wancan zance da muka karanta jiya, har yanzu ci gabansa ne nan. Don haka a kwantar da hankali, annabawa suna mutuwa, a kwantar da hankali sahabban annabawa suna mutuwa. Wannan kuma baya hana addini ya ci gaba. Bal ƙari ma akan wannan, ana kiran mu mutanen zamanin yanzu da muka ji waɗannan ayoyi, mu ƙara zabura, mu ƙara zage dantse, mu ƙara haƙuri, mu mutu akan irin abin da waɗancan bayan Allah suka mutu akai. Nan ana nuna mana bajinta da waɗancan suka yi. Jikinsu bai raunana ba, zuciyarsu ba ta yi rauni ba, sannan ba su ƙasƙanta gaban abokan gabansu ba. To yadda suka yi haka, ku ma ku yi haka. Ana gaya wa sahabbai, ku ma ku zabura, ku ɗauki haƙuri, kuma sannan kar ku tsorata, kar ku raunana, kada ku ƙasƙanta abokan a gaban abokan gabanku. In sha Allah an fahimci wannan ɗin. Akwai maganganu da dama dangane da wannan. Malam As-Samin Al-Halabi a cikin Ad-Durrul Masul da yake taujihin qira'o'i da bayani irin wannan, kai ka ce tafsiri ne dama na nahwu, zaka ɗauki maganganu da yawa da ya kawo na malamai akan waɗannan. Wasu malaman suna cewa, kuma Malam Uthaymeen yana cewa shi wannan maganar cewa ka ayi asalinta da kafu ne ta tashbihi da ayyu aka haɗa, ina ga ƙauli ne na wasu, amma ba shi ne ingantacce ba. Mafi inganci ka ayyu haka ake amfani da ita a matsayin harafi da yake nuna takfiri. To mu dai yadda muka saba guri littafin sa'adi, shi bai cika mai da hankali kan harkar nahwu ba, galibi in ba shi ya kawo ba ma na kawo. Amma kasancewar taujihin wannan karatun tsakanin qatala da qutila, kowace aka fasara ga ma'anar da zaka ɗauka, shi sa muka shiga wani sauran zance. Kuma mai buƙatar ƙarin bayani akan sanin larabci sai kuma wurin littattafan masu larabci. Allah ƙara mana fahimta. Da yawa daga annabawa ne, tare da su sahabbansu sun yi yaƙi ba su raunana ba, ko kuma da yawa daga annabawa an kashe wasu, su waɗannan mutane da suke tare da su ba su raunana ba, ko a jikinsu ba su raunana ba, kuma a zukatansu, kuma sannan ba su ƙasƙanta gaban abokan gabansu ba. Wallahu yuhibbu sabiri, Allah yana son masu haƙuri. Wannan hujja ce babba, cewa ana danganawa Allah soyayya, cewa Allah yana so, siffa ce ta Allah daga cikin siffofi na ikhtiyari, as-sifatu al-ikhtiyariya, ko sifatu al-af'ali, ko as-sifatu allati tata'allaqu bil mashi'ati, haka malaman aqida suke kiransu. Yawa siffofi ne da suke da alaka da mashi'a. Yuhibbu Allahu man yasha'u mata sha'a wa kayfa sha'a. To wannan wajibi mutum ya yi imani da wannan, yadda da wannan, kar a kore, kar a yi mata tawili. A wurin masu tawili irin su Asha'ira da su Maturidiyya, Kullabiyya, ba sa tabbatar da siffa ta irin wannan ga Allah, sai su ce ma'anarta iradatu thawabi, cewa Allah yana nufin ba su lada. Wannan shi za ka gani da yawa a cikin littafan tafsiri da malamai suka bi wannan manhaji, wanda kuma saɓawa abin da ya zo daga magabata ne na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka tasirantu dai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko suka bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To Allah yana son mutane masu haƙuri. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا باب أبن لي كسن شيء مغنرسو من قولهم أن ينسى نصبه سبب خبر كانني مقدم أي وما كان قولهم باب أبن لي لما شيني قولنسو سي كذا لكذا معناه فَتُنْسُ لِسِكِتِوَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ باب أبن لذما قول سو سيوانا أمن جابل معنى بس باس دواتهم غنى سيفتن وانا أبن لذمك زي زام ذمهم غنى أكم فصرورون سيشيكما شيني معنى شيسا دليل نتا أكي وانا القول أكي مصفتها وانا مدينة سنحوه وما كان قولهم باس دو وتم غنا الا ان قالوا سيفا سيسو تي ربنا يا ابنجيجي مو فارا الدعاء ده ربنا ينا دي cikin لجبن مي الدعاء متين يريكا فدين الدعاء سا كودا اللهم كودا ربنا cikin القراني ربنا يا في يوا ما في يوا الدعاء النبوا سكان فارا تد ربنا نفرق دن تبتد ده ربوبيه الله سبحانه وتعالى a istiftahin addu'a da tabbatar da rububiyya sannan kuma a nemi taimakon da za a nema rabbana ighfir lana ya ubangiji mu ka gafarta mana dhunubana zunubanmu ka gafarta mana kuma israfana fi amrina barnar da muka yi cikin lamarinmu wuce iyaka da muka yi cikin al'amuranmu ya Allah ka gafarta mana wa sabbit aqdamana kuma ya Allah ka tabbatar da digadiganmu kar mu goce kar santsi ya kwashe mu wansurna ka taimake mu kuma ala alqaumil kafirin akan mutanen da suke kafirai fa ataqumullahu thawabad dunya sai Allah ya basu ladan da kuma sakamakon duniya me sakamakon duniya ya dauka kasu akan abokan gaban su tunda sun fadi wannan wansurna ala alqaumil kafirin to sai Allah ya karba ya basu wannan tunda da gafarta zunubi da gafarta keta haddi da suka yi duk a bangaren da suke bangaren abubuwa ne za su taimaka musu a lahirarsu a duniya su kuma tabbatar da dugadugansu da ana su karkacewa da kuma ba su rinjaye akan abokan gabansu duk wannan abu ne da Allah madauke ba su a duniya fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah da kuma kikkiawan ladan lahira shi an wasafta shi da kyakkyawa dan nuna cewa ihsani suka yi sai Allah ba su sakamako da ihsani to abinda suka yi na ihsani ne sun kyautata wajen bautar Allah Allah sai ba su kyauta su ma da ihsani shi yasa a ƙarshen ayar shi ma ce wallahu yuhibbul muhsini wannan ya gama da as-sabirin su ne dai as-sabirin din nan kuma sai yake da al-muhsinin saboda kyautatawa da suka yi a bautar ubangijin su subhanahu wa ta'ala kuma kuma maganar malam sa'id yace wa hadha tasliyatun kun shi hadha tasliyatun lil mu'minin wannan ma lalla shine da Allah yake wa mu'minai wa haffun kuma kwadaitarwa ne ala liktida'i bihim akan cewa ayi koyi da waɗannan mu'minai na ƙwarai da suka zama tare da annabawa wannan ayoyi sun nuna mana lalle Allah yana karfafar annabawansa da sahabbai kowane annabi yana da sahabbai mutanen da su ne 'yan makarantar farko na karantarwarsa su ne waɗanda ake gwada saƙon Allah da wannan annabin ya zo da shi a cikin mutane a kansu ake fara gwadawa waye mai da'a waye mai kuskure waye mai zunubi waye ya daidai waye ya kuskure da kuma irshadin da zai zo daga annabin wajen nuna musu hanyar da za su bi duka a kansu ake gwada wannan abu wannan shine sahabbai kuma a cikin al'ummar kowanne annabi mafifitan wannan al'umma sune wannan sahabbai din da suka zauna kamar da kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu labari cewa kowanne annabi yana da hawariyuna wa ashab babu wani annabi sai face Allah yana sanya masa hawariyuna wa ashab wanda suke koyi da aikin sa da maganar sa duk abin da ya faɗa suna koyi da shi to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na annabin ƙarshe manzon ƙarshe mai misali na ƙarshe mai sako na ƙarshe lalle Allah ya bashi sahabbai wanda Abdullahi bin Mas'ud yana ba mu labari cewa sai da Allah ya duba cikin al'ummomi ya duba zukatan mutane sannan ya zabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba haka kawai suka zo ba ba wasu mutane ne da ya aka tsince su a titi ba ballantana za su zama a bakin kowa ya zage su yadda ya ga dama bisa abin da ma bai san yadda abin ya faru ba wajibi mutum ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne manyan manyan bayin Allah da Allah ya ajiye don su zama abokai Allah yana son manzansa ko ba ya san sa yana son sa daga cikin alamar san da yake wa manzansa shine ya kewaye shi da mutanen kirki in ya duba damansa su ne hagunsa su ne in ya faɗa a yi ɗa'a ko an samu kuskure Allah ya yafe wannan shine abin da ɗabi'a ta sunnar Allah maɗaukaki take tafiya da shi amma ba a ce waɗannan mutane daga rabuwarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce sun koma sun bar wani sun bar addininsa sun koma wani addinin daban ba wannan abin bai faru ba samsam babu mutane da suka yada addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi irin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam na taɓa ba mu labarin littafin wani bawan Allah Abul Hasan Ali al-Nadwi daga cikin malaman India ya rubuta wani littafi mai kyau wanda ya gina shi akan wannan fikira da muka yi magana akan ta jiya ko aqida da muka yi magana akan ta jiya ta khatmun nubuwa yace daga cikin sunan littafin suratani mutabaddatani baina ahli sunnati wa shi'a tambayoyi ne na hankali ya kawo yake tattaunawa akan ɗabi'ar da asalin da wajibi a same shi dangane da annabin ƙarshe manzon ƙarshe manzon ƙarshe shine ake so karantarwarsa ta zama misali domin ita ce mai wanzuwa har kiyama babu wani annabin da zai zo bayansa ballantana in an samu matsala a cikin sahabbansa ko wani ya zo ya gyara don haka lallai ya zama cewa makarantarsa ta fi kowace kyau koyarwarsa ta fi kowace tsafta waɗanda ya koyar suka zama tare da shi sun fi kowa kamanta abin da ya zo da shi saboda a tabbatar da ya ci nasara wajen koyarwarsa ba zai yiwu a samu wani mai koyarwa da zai rayu a bayansa da za a ce shi ya ci nasara wajen tarbiyyantar da nasa mutanen shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci nasara a tarbiyyantar da nasa mutanen ba yadda daga mutuwarsa har sun ridda sun bar addini sun koma wani abu daban kuma abin ya tsaya a haka ba a gyara shi ba an fahimci wannan abu za ka shi sa rubuta wannan littafin ya kawo maganganu masu kyau ba za ka fahimce su ba sai ka karanta a samu littafin a karanta shi yana da amfani sosai a hankalce yake za ka rubuta harkar tunanin aqidin shi'a ba ka buƙatar nassoshin alƙur'ani hadisai hankali kawai da su suka yarda da hankali a wasu wuraren musamman ma da ginin aqidunsu ya isa ya nuna maka cewa haƙiƙa Allah ba zai kawo annabin ƙarshe manzon ƙarshe saƙon ƙarshe kuma abin ya lalace bayan kuwa an yarda saƙon nan nasa shine har kiyama babu wani saƙon da zai biyo bayansa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata al'umma ba za ta gushe ba tana kan gaskiya har tashin alkiyama to dole ya zama cewa daga cikin waɗanda suka bi wannan abin da ya zo da shi to waɗanda suka yi koyi da su da wanda suka yi koyi da su da wanda suka yi koyi da su su ne suke rike da wannan kambu har zuwa tashin alkiyama ba wasu mutane ne daban ba wannan dai mu kyale shi mu magana makamancin haka a jiya wa hasun ala liktida'i bihi kwadaitarwa na ai koyi da su wal fi'li ka fi'lihim ay aiki irin nasu wa anna hadha kuma bayanin cewa wannan lamari amrun qad kana mutaqaddaman ko mutaqaddiman wani lamari ne da ya riga ya gabata ma'ana sunnar Allah sai haka ake yi lam tazal sunnatullahi jariyatan bidhalika sunnar Allah bata gushe ba haka take gudana da wannan lamari cewa kowanne annabi yazo akwai mutanen kirki tare da shi su za a kalla ai koyi da su ai koyi da wanda suka yi koyi da shi su da wa suka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani a cikin su ne ake samun wanda zai ce yayi fushi da wani ba zai sake masa magana ba saboda ya ce masa ga abin da manzon Allah ya ce shi kuma ɗayan ya ƙi bi duk saboda me saboda tsabar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san abu hanyarsa amma ba irin yadda zaka samu wani shi ya kafa wani mutum daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya mutuwa a kansa zai iya komai a kansa gashi kuma ba akan hanyar da kuma tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi wannan din yake kiran mutane ba zuwa kan wata hanya ce hanyar da ko shi ya kirkiro ko wani ya riga shi kirkirowa kuma tana da sunanta daban akan wancan mutumi din Allah tsare mu yace wali ya'lam yawa yace amru kana qad mutaqaddama lam tazal sunnatullahi jariyatan bidhalika faqala sai Allah mu dauke shi wa ka'ayyin min nabiyyin ai da yawa ne daga cikin annabawa ai wa kam min nabiyyin da yawa annabawa da yawa qatala ma'ahu rubbiyuna kaseer sahabbansu da yawa suka yaki tare da su ai jama'atun kathiruna min atba'ihim adadi mai yawa jama'a jama'a da yawa ne daga mabiyansu alladhina qad rabbatuhumul anbiya'u bil iman wadanda annabawa suka tarbiyantar da su da imani wal a'malis salihati babu mutumin da ya tarbiyantar da mutane a duniya tunda aka yi duniya yayi tarbiya ya ci nasara a tarbiyar sa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tuna abinda mun yi magana ne ina jin a farkon darasin mu ko ranar farko abinda ya faru tsakanin Hiraql shugaban Rumawa da Abu Sufyan Abu Sufyan lokacin da yaje wurin Hiraql da yake tambayarsa yaya wannan annabin naku yake yayi masa tambayoyi da kansa da baya daga baya yake ce masa kai lalle wannan annabin annabi ne in ba annabi ba babu mai wannan sifofi din ya tambaye shi su waye mafi yawan masu bin sa samari ne me ya koyar da ku shi da kansa yake faɗa ya same mu muna kaza muna kaza haka kuma ku tuno maganar Ja'far ita ma nafi so in ambata Ja'far ibn Abi Talib a gaban annajashi lokacin yake tambayar su yace ya same mu muna bautar gumaka ya haye tsamo mu daga wannan muka koma bautar Allah mutane ne mu masu kaza masu kaza masu yanke zumunci masu mai duk ya kintsa mu ya gyara mu muka koma mutane masu kaza duk ya faɗi sifofi na abin da ake don Allah in ba mutum mai iya tarbiya ba wane ne zai wannan irin canje mutane din mutanen da ba su taba samun wata shiriya ba ba su taba samun wani annabi babu annabi da ya zo a cikin larabawan kusa-kusa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu littafi kusa da su har za a iya rufarin ɗinsu zuwa ga littafin a ce ku duba fa don me kuka manta ai gashi su haka suke babu wata shiryarwa idan mutum ya mutu ɗansa zai gaji matarsa ɗansa zai gaji matar ubansa haka suke zai auri mata sama da yadda yake so ma'ana duk irin abin da yake so ya aura na mata ba adadi wani matansa goma wani ashirin wani talatin haka ake zama a yi zina a yi waye duk a wancan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake waɗannan bayin Allah kamar da Allah maɗauki ya ba mu labari wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kun ga shi ma an sa shi da sifa ta ifradi dan ya nuna cin nasarar da manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan aiki din daka babu mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin mutumin da yake daukar cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalatattun mutane ne masu kaza waɗanda za a zo yanzu har a yi tuhumar imaninsu na'am in ana wannan zance dole a tuna cewa sahabban nan ba ma'asumai bane babu wanda yace sahabbai ma'asumai ne me ma'anar ma'asumai a ce ba sa zunubi suna zunubi ai a kansu ayoyi da yawa suka sauka na laifuffuka da yawa a dina da ba a yi ai da ba a saukar da a yi cewa a dina ba don haka babu wani mai sunna da ya taɓa da'awar cewa sahabbai ma'asumai ne kariyar da ake bai sahabbai ba ana ba su ita a matsayin cewa su ma'asumai ba ne ba don wannan ba ne kamar yadda sanannen abu ne cewa a wannan al'ummar banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma'asumi wannan sanannen abu ne duk wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama duk sahabbai daga Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da duk sauran har ƙarshen kiyama babu wani ma'asumi wanda baya laifi ga Allah amma kare laifukansu ko a ce a kare matsayin sahabbai da ahlus sunna suke yi suna yi ne don kare addini domin masu sukan nasu harin addinin suke ba harin sahabban ba an gane abu domin daga lokacin da ka yadda mutanen banza ne to ƙur'anin nan mutanen banza ne suka kawo shi daga lokacin da ka yadda mutanen banza ne to sunnan nan mutanen banza ne suka kawo kai kuma me kake ginawa akan maganganun mutanen banza qur'anin ma gaba ɗaya ana tuhumar sa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadi ba a tarbiyarsa ya ci nasara ya samar da mutanen da a dan lokaci kadan suka iya isar da musulunci ya isa inda ba a tsammani saboda sun tsaya akan manufarsa sun tsaya akan karantarwarsa waɗannan su ne haƙiƙanin ribbiyun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da su ya kamata kai koyi a addininka a aqidarka a tunaninka a komai naka ka duba irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su zaka rayu Allah ya ci gaba malami yana ga mana cewa jama'atun kathirun min atba'ihim alladhina qad rabbatuhum al-anbiya'u bil iman wal a'mal as-salihati fa asabahum qatlun wa jirahun wa ghayru dhalika waɗannan bayin Allah kisa ya same su raunuka da miki ya same su da makamantin wannan ma an wace dukiyarsu an kona dukiyarsu an raba su da gidajensu duk wannan bala'o'i ne da suka same su to da yawa annabawan da irin wannan abun ya samu mutanen su ba ku kadai bane kun ga da yanzu in ba ku manta ba gaba ɗaya har yanzu waɗannan ayoyi suna mai da mu kan maganar yakin Uhud ne cewa kada ku damu kada hankalinku ya tashi in maganar annabi ne to ba shi kadai bane wasu sun zo kafin sa an kashe wasu a cikin su dan haka in ma an kashe shi ba shi ya fara mutuwa ba ba shi aka fara kashewa ba ku kuma a wurin yaki a ji muku ciwo a kashe wani a yi muku hasarar dukiya rauni ya tabbata a jikinku har ku mutu da shi ana ganin sa wannan shi ma ba ku ne na farko ba annabawa da yawa an kashe wasu wasu sun yi yaki tare da su ga irin abin da ya same su babban abin da ake so a gurku shine darasin koyi da su me suka yi ba su yi rauni ba la a jikinsu ba su yi rauni ba la a zuciyarsu ba su kaskanta a gaban abokan gabansu ba me suka rika yi kullum ba su dogara da dabararsu ba sun roƙi Ubangiji sun koma zuwa gare shi sun yi tawakkali suna cewa ya Ubangiji mu masu zunubai ne ka gafarta mana a shekarun kaga sahabbai haka halinsu yake masu zunubai ne ya Allah ka gafarta mana an fahimci wannan abu yauwa bayan wannan sai ke cewa fama wahanu sai ba su raunana ba lima asabahum ga abin da ya same su nan fi sabilillahi wa ma dha'fu ba su dai raunana ba wa mastakanu ba su kaskanta ba ai ma dha'fat qulubuhum zukatansu ba su raunana ba wala wahanat abdanuhum jikinsu bai raunana ba wala stakanu ai dhallu li'aduwihim ba su kaskanta ga abokan gabansu ba bal me suka yi samaru wa sabatu wa shajja'u anfusahum abinda suka yi sun yi hakuri sun tabbata akan addini basu ce tunda annabin babu mu ma mun bar addini ba a tsayawa suka yi kun ga wannan wani misali ne da zai nuna maka ya karfafa mana zancen da muka yi jiya kowa kuke tafe da shi mai karfafa muku zuciya malami ne mai shiryarwa to in ya tafi ku kara kokarin hada kanku ku samu wani malamin kuma ya ja ku a tafi a ci gaba da aiki an gane kar a raunana kar ya zama cewa an ji cewa addini ya kare sakonsa ya kare kuma wannan yana kara nuna mana har yanzu daga cikin darussan wannan ayoyi mutane a kowane zamani su rika samun karfin zuciya da kyakkyawan fata su daina jin cewa duniya ta lalace addini ya lalace babu wani hope ga addinin musulunci wannan kar kai haka ina jin muku manta ba mun taba wannan zance shi ma duk da a cikin wannan a karatukan na kwanan nan cewa kowa ya rika ji addinin nan fa na Allah ne in an cuci masu addinin iyakansu ya tsaya akwai kuma lada da za a ba su gurgudun kuma niyyarsu amma an kai tsammanin cewa addinin musulunci ya kare ko ya lalace saboda a gari kaza ana cutar mutane a ƙasa kaza ana ta kisa a ƙasa kaza ana ta yin kaza da kaza ana sharra da mutane ana bayin ana kore su daga gidajensu ka ji cewa musulunci yanzu babu hope a cikinsa ko ka ce bari ma a bar addinin tunda dai ba shi ne mai ci gaba ba ko kuma baya ci yanzu ba a karɓarsa wannan duka ba hanya ba ce mai kyau ga kuma dalili akan haka shine abin da ya faru ga annabawan da suka gabata an musu irin wannan abin da fiye da haka amma sun yi hakuri sun tabbata ba su fasa addinin ba ولهذا قال دو هكذا الله يشهد والله يحب الصابرين الله ينسم صحبه ثم ذكر قولهم سنني أنبسي فإنسوا واستنصارهم لنمن تيمكون دسكي لربهم قوبان جدنسوا فقال سأل الله يشهد وما كان قولهم أي في تلك المواطن الصعبة a irin yancin halaye a cikin wuraren da suka samu kansu a tsanani dinnan da wahalhalu ba su da wata magana da suke cewa ma'ana ba alfahari suke ba cewa suna da ƙarfi ba alfahari suke ba cewa su masu yawa ne kuma sannan in musifa ta same su ba kunkuni suke cewa ya Allah dan me mu da muka yarda da addinin ka kuma mu kake wannan abu ba sa wa Allah wannan magana hakuri suka yi su sallama ya Allah addinin nan naka ne abinda ya same mu sababin sa shine zanuban mu to ya Allah ka gafarta mana kun ga tunani mai kyau in kaga ka fadi ka rasa cin nasara to ka tuhumi kanka wani sababi ne kamar da Allah madaukaki ya faɗa kun huwa min indi anfusikum kace wannan abun daga kanku ne kamar irin wannan dai shi ma a wannan siyaki ne Allah madaukaki ya faɗa ai yadda zai zo mana nan gaba cewa Allah madaukaki ya ga mana dama wannan abun da ya same ku yawmal taqal jam'an ba abun da ya same ku illa saboda abun da kuka aikata dan Allah ya jarrabe ku kuma dama asalin sa daga kanku ne ku aka ce ku yi kaza ba ku yi ba sai Allah ya jarrabe ku da kun yi da'a la'alla da wannan abun bai samu ba dan haka mu ma mu dauki cewa duk wata musiba da za ta zo nan gaba ta samu mutum a rayuwarsa ta addini ko a duniyarsa ya dauka sakamakon zunubinsa ne ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa zunubinsa ya roki Allah ya kara bashi tabbata irin yadda ya bai wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata da kuma annabawan da sahabban annabawan suka gabata illa an qalu babu abin da suke cewa sai dai su ce rabbana ighfir lana ya ubangijin muka gafarta mana zunubana zunubanmu wa israfana da wuce iyaka da muka yi da barna fi amrina akan kawunanmu dama israfi Allah na gafarta shi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا كوباينا وإن سكي أسرفوا على أنفسهم سكي برناء كان كاونس سكي وتحدي دك ليه فنكي كركسي ألا بايا غفر تاو دك جرما ليه فنك با كي كفارا با كرك لالا تلايورك سيوا Allah tarka da Allah ta lalace ta bace yanzu kai ba mutumin kirki bane cewa Allah ba zai gafarta maka ba a'a zaka samu wani na irin wannan zance sai a ce wallahi ka tuba mun sai ce ai mun riga mun yanke kauna Allah ma ba zai gafarta mana ba laifin namu ya yi ba wani yaje ta kuka ya ta kuka ai in kai nadama har kai kuka insha Allah ka kama hanyar tuba dan haka sai a tuba a bar abu zuwa ga Ubangiji duk girman laifi fa Allah na gafarta maka shi ku kuma manta da wannan abu duk girman laifi wannan ba ana faɗa ne dan a zuga ka ka cigaba da laifi ba amma duk irin laifin da kake aikatawa in dai ka tuba kafin ka mutu Allah zai gafarta maka in shirka ne ma Allah zai gafarta maka in ka mutu baka tuba ba shine ba za a baka gafarta maka shirka ba amma kowanne Allah zai iya gafarta shi in ba shirka bane ko ka mutu baka tuba ba kuma an fahimci nan in ba shirka bane ko ka mutu baka tuba ba Allah zai iya gafarta zai iya ma'ana in ya so in ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama ya baka azaba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dukun san wannan dan haka kada mutun ya rika ji a rayuwar nan shi ta kare masa ka daina daukar humumi ina ji an yi wannan zancen kwanan nan cewa ka daina barin humumi suna matse ka suna danne ka me humumi wuri damuwa concern kai ta tunani akan wani abu kana cikin talauci ba aiki ba mata ba daki ba kai ta lissafa abubuwan da baka da su kuma sannan ga zunubi kayi kaza kayi kaza duk laifuka sai kai ta tsammanin cewa wannan rayuwar gaba ɗaya ba alheri a ciki sai a ce bari a je ko a kashe kai ko kuma ai wani abu ko kuma ka rika jin kai tunda ma Allah ma bai gafarta maka ba addinin ma bari ka fasa duk wannan wasu wasi ne na shaidan karka sa wannan ba kai bane na farko an yi masu zunubi da yawa kuma Allah madauki ya gafarta musu ka nemi Allah madauki ya gafarta maka Allah ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya wal israfu huwa mujawazatul haddi abinda ake nufi da israfi shine keta haddi tsallake iyaka a shiga inda aka hana ka ka shiga shine ila ma hurrima ka shiga cikin abinda aka haramta maka alimu sun sani annal dhunuba cewa zunubai wal israfa da kuma barna da mutum zai yi min a'zami asbabil khudlan kun ga amfanin zama da annabawa kenan su da suka zauna da annabawan sun fahimci wannan karatun. An gane? Wanne ne karatun? Cewa in musifa ta same ka binciki kanka. Kafin ka hango wane ne la'alla laifi kaza da kaza la Allah wani ne ma yamin kaza hasada ce la Allah hannu ma aka samu haka zaka ji wani cewa ai hannu aka samu wace ai hau ne ko mene ne hau jifa an masa jifa an ba fa na fadi wannan ne dan ba wai ban sani bane wasu sun dauka hauka yake nufi hau ba hauka yake nufi kamar yadda Bahaushe ke cewa sa hannu din shi ake nufi imana wasu ne suka shiga to wannan tunani yana ga cikin abin da ake kiran mai tauhidi ya nisance shi ka daina gaggawar dan abu ya same ka ka rika daukar wani ne ma sanmu kamar da ake cewa sanmu ko wani ne ma sihiri sanmu ma'anar sanmu shine dafi sunmu ne kuma da larabci ba sanmu ba amma Bahaushe yace sanmu shi kuma abin da yake nufi shine ai ma sihiri to wannan irin abun ka daina gaggawar kawo shi dan musifa ta faru kasuwancinka ya tsaya ko kana aiki an kore ka daga aiki wani abu dai wata musifa ta same ka sai ka rika tsammanin cewa ai wani ne ya sa maka hannu wani ne ya ma sihiri duk karka kawo wannan kana so kai kanka adalci tuno laifukanka tsakaninka da Ubangiji yawa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya jarrabe ka sai ka samu kofa sai ka tuba sai kaga Allah ya share wannan abu sai ya dawo maka da darajarka da mutuncinka da duk abin da kake tsammani ka rasa sai Allah muduke dawo ma da shi saboda me shiri da Allah ya fi shiri da kowa in kai shiri da Allah Allah ne zai sa ka shirya da kowa din shi Allah ya fi kowa sanin me yake zuciyarka in ka shirya da shi wallahi sai ya sanya duk dan adam na duniya ya soka zai iya tare da cewa ba sunnarsa ba ce ba a taba samun dan adam inda kowa ya so shi a duniya ba babu shi ko za ku kawo misali wani mutum daya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba a ce Allah ya sa zuciyar mutane gaba ɗayan duk wanda aka halicce shi a duniya ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai samu wannan ba amma ya fi kowa samun masoya babu dan adam din da Allah ya halitta da adadin masoyansa suka kai masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma damuwa da shi ko da ta bangaren adadi an fi su to irin soyayyar ba irin ta wasu ba ce da kuma shirin a bashi kariya yanzu nan wani zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu sai gari ya tashi an kusa kona shi ga wata can ta kona Qur'ani ga wata can ta zagi manzo Allah a wata makaranta yanzu za ka ji hayaniya sai gari ya tashi da wuta wannan ba hanya ba ce mai kyau ina ba da labarin ne cewa mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransu yana zafi in an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kowanne abu don haka in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa da kowa bai so shi ba kar ka sa ran cewa za ka yi wani abu don mutane wai don mutane su so ka ka rabu da dan adam ka yi abinka don Allah in musifa ta zo ko ma kanka tambayi kanka laifi ne wa Allah ya Allah gafarta mu in aka tuba a tsallake wuri shikenan kuma sai ka zama kai ne mutumin kirki mutumin da waɗanda da ba sa son kama sai su so ka yanzu Allah ya ƙara mana fahimta alimu anna dhunuba wal israfa min a'zam asbabil khudlan waɗannan bayin Allah sun san cewa babban sababin tabewa da rashin samun nasara a yaki shine zunubi ba sai na Umar ya faɗi wannan abun ba dangane da kafirai yake cewa in muka yi daidai da kafirai wajen zunubi to haka Allah zai ɗora su a kanmu in ko muka fi su da'a in muka fi su da'a to sai Allah ya fifita mu a kansu za ka kullum kake son ka samu girma ka samu daraja ka samu kwarjini a idan wanda ba musulmi ba to ka kintsa da Allah ka koma ka rika aikata abin da Allah yake so sai Allah ya baka ɗaukaka wa anna at-takhalli minha kuma sannan wofinta daga su minha ay min al-ma'asi min adh-dhunubi yawa mutun ya wofinta daga zunubai ya daina zunubai min asbabin nasri yana cikin sabubban samun nasara fa sa'alu rabbahum maghfirataha to wadannan wannan abubuwan wanda suke zunubai sai suka roki ma'ana su waɗannan bayin Allah mutanen kirki sai suka roki Allah ya yafe musu maghfirataha wato ya kankare musu waɗannan zunubai a cire musu su a yafe musu su kusan asalin ma'anar ghafara kalmar ghafara ita ce alullube abu satara shi yasa mallafa ake kiranta mighfar yazo hadisin manzon Allah sai ya dakhala makkata wa ala ra'sihi mighfar ko alaihi mighfar yaji manzon Allah sai ya shiga makka a kansa akwai mallafa an gane wannan abu ashe ma'ana idan kai laifi Allah ya lullube laifin ya zama ba za a ganshi ba a duniya ya suturta maka ba wanda ya sani a lahira ya suturta maka ba wanda ya sani shi kadai ya sani kuma ya gafarta maka cikinin me kai wannan dadi dan haka kullun ka nemi shiri da Allah kai abin da yake so wallahi sai baka mafita a dukkan damo da ta dame ka thumma innahu sannan su waɗannan bayin Allah lam yattakilu ala ma bazalu juhudahum bihi basu dogara akan kokarin su ba da suka yi kokarin makami kokarin hadin kai kokarin yawa basu dogara akan wannan ba duk al'ummar da take so ta ci nasara ta daina waiwayen wannan abu Allah ya jarrabu sahabbai saboda alfahari da yawa ko bai jarrabe su ba wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum a ranar yakin hunain yayin da yawan ku ya ba ku sha'awa kuma kuke ganin kuka suka kalli adadin su daga Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawo da wajen mutum 10,000 a Makka aka samu wajen 2,000 ko 3,000 aka taho ga na kan hanya aka taho yaki kunai sai wasu musulmi suke gani cewa lam nuhzam al-yawm min illati ai in dai saboda karanci ne to yau ba za a ci nasara akan mu ba wannan menene ba alfahari bane to saboda mu ne sai Allah ya ba su wancan darasi ba wai saboda ba masu kirki bane wannan ne cikin abinda kullun na so in faɗa na kan manta shi laifukan da zaka ji Allah madauki ya faɗi a Qur'ani ko kuskure na sahabbai me yasa kukai kaza dan me kukai kaza dan me kukai kaza suna da sifofi guda biyu ina so ku fahimce su siffar farko ana yi ne dan itabi da zargi kuma a nuna wa mu da zamu zo daga baya mu karanta alqur'ani cewa ga irin tarbiyyar da ake so a yi in kuka yi irin abin da suka yi to kar ku yi mamakin abin da zai same ku tunda su sun fi ku daraja gashi an taba su an fahimci abin wannan na farko kenan na biyu yana nuna maka cewa in ka kalli dukkan zunuban da Allah madauki zai ambata a Qur'ani cewa me yasa akai har wannan zamu zo kansa da Allah madauki zai faɗi cewa me yasa daga cikin ku wasu sun gudu wasu suna son duniya kaza da kaza bayan ya gama ya faɗi cewa sannan ya gafarta muku to wannan siffa ta biyu kenan ta laifukan da Allah yake faɗi dangane da sahabbai a Qur'ani za a faɗa dan darasi za a faɗa kuma za a ce an gafarta duk kuma wanda aka gafarta masa zunubinsa to ba a aibanta shi akan wannan zunubin an fahimci abu yanzu misali a rayuwar duniya yanzu duk mutumin da ya laifi in aka yi masa haddi to kada wani ya sake tsokanarsa da wannan laifin da aka yi masa haddi akai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya sha giya aka kawo shi aka yi masa hukunci suka rika la'anarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku la'anci shi aka domin mai an riga an tsarkake shi yanzu mutumin kirki ne wanda ta yi zina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi mata mutane suka fara maganganu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ku saurara ta yi tuba irin tuban da za a raba shi ga mutanen Madina gaba ɗaya da ya ishe su tuban da ta yi don haka idan mutum ya yi laifi in aka yi masa hukunci ko aka ce an gafarta masa to haramun ne ka zo kana aibanta shi akan wannan laifin to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi kuskure ba fa kafirci bane cewa ku tashi ku yi kaza suka nauyi basu tashi sun yi ba ku yi aski ku yore umarar ku lokacin Hudaybiya basu yi da gaggawa ba har daga baya suka zo su yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara Allah madaukaki ya gafarta musu gudu da suka yi wasu daga cikin su a ranar yakin Uhud Allah ya faɗa mana labarin ya kuma gafarta musu dan Allah kuma kai wane ne zaka zo kana tuno waɗannan abubuwan sai ka ce ai gashi nan ma abin da ya nuna maka sahabban nan ba mutanen kirki bane ai sun yi kaza ku dan me zaku zo kuna ta wanke sahabbai Allah ne ya wanke su ya bawon Allah Allah da ya ce maka ya gafarta musu laifukan su to kai kuma nan me yana ka a ciki haƙin nawa ne me haƙi ya yafe wanda ya san zuciya shine fa ya faɗa cewa wa alima ma fi qulubihim ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya faɗi radiyallahu anhu wa radu an shi ya yadda da su kuma shi din ya san su sun yadda da shi wanda bai san zuciya ba ya san ka yadda da shi kun fahimci wannan zancen kuma ku fahimta ba yanzu in a rayuwar nan yanzu ne ta yanzu ba wahayi ake ba zaka iya aikata aikin kirki a ce ka samu yardar Allah ko saboda kallon siffofinka a ce wani ku ai Allah ya yadda da shi haka a zato da muke yi amma ba da labarin cewa kai ka yadda da Allah wa yake da tabbas in wanda ya san zuciya ya faɗa to babu laifi a duniya irin mutum ya zo ya ƙaryata wannan maganar Allah ya ce ya yadda da sahabbai ya faɗi imanin da yake zukatansu sannan wani yanzu yake faɗar cewa ai mutanen banza ne lalatattu ne da maganganu dai waɗanda ba za su yi kyau a riƙa yawan faɗinsu ba a ce har a mai da addu'a a kansu wai wata hanya ce da za a samu lada a addinin shi'a mutum har lada zai samu in yana zagin sahabbai yana la'antarsu Allah ya sauƙi Allah ya shirye su ya gaggawa mu samu inda za a tsaya saboda lokaci ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر وأنهم أبن دسكينا هكولي بس دوغانا دوان نمبا معنى جهد دسك باير ديوني يوان سبسو دمية دب بس دوغانا دشبا هكول ما دسكي بس دوغانا دا هكول ما سيد دسك هذا الدعاء يوان بل اعتمدوا على الله سندوغانا دا الله وسألوه أن يثبت أقدامهم سكروا إيشي تبتد دقادقانسو عند ملاقات الأعداء lokacin da za a haɗu da abokan gaba karka kalli makaminka ka ce aini nayi tattali nayi kaza nayi kaza nayi kaza a'a ka dogara ga Allah kuma in an zo ka roki ubangiji inda mulaqati a'da'ihim alkafirin wa an yansurahum alaihim kuma sun roke shi ya ba su nasara alaihim akan kafirai din fajma'u kaga kenan sun hada abubuwa da yawa baina sabri ga dai hakuri sun yi wa tarki diddihi da barin kishiyar hakuri shine gazawa sun bar gazawa wa taubati ma'ana haka nan kuma sun aikata tuba mana wannan wa tauba matufa ce akan sabr ba matufa ce akan diddihi ba an gane yawa ma'ana sun yi hakuri kuma sun bar gajiyawa kuma sannan sun aikata tuba wal istighfari sun aikata istighfari wal istinsari da kuma neman taimako bi rabbihim da ubangijinsu waɗannan abubuwan duk sai da suka yi sun yi haƙuri babu raki sannan kuma sun tuba zuwa ga Allah sun yi istighfari sun roƙi Allah maɗaukaki ya gafarta muku su kuma sun roƙi Allah ya ba su tabbatarwa da digadigansu akan wannan yaƙi la jarama don haka babu mamaki annallaha nasarahum sai gashi Allah ya taimake su Allah ya taimake su saboda ga irin siffofinsu dan haka kuma yanzu abinda za ku yi a kowane zamani ku ɗau irin wannan siffofin da haƙuri da dogaro ga Allah kuma kar a dogara da wani sababi na duniya wa ja'ala lahumul aqibata fid dunya wal akhirah kuma ya sanya cin nasara da aqiba mana makoma ta ƙarshe ta nasara ta ƙarshe a duniya da lahira duk ta su ce ya ba su tamkini ya ba su cin nasara akan kafirai sannan a lahira kuma ya sa su a aljanna ya ba su shahada fa'ata uli hadha qala dan haka yace fa'atahumullahu thawabad dunya Allah sai ya basu sakamakon duniya me ya sakamakon duniya minan nasri ya basu cin nasara akan abokan gaba wal zafari shine dai cin nasara din har yanzu ma'anar su daya victory wal ghanima da kuma samun ganima duk waɗannan abubuwa din Allah madauki ya basu wa husna thawabil akhirah ya kuma basu kyakkyawan sakamakon lahira menene a lahira ake samu wa huwa الفوز برضا ربهم sun rabanta da mene da yardar ubangijin su Allah ya yarda da su wannan ni'imul muqim da ni'imtarwa wanda take dawwamanniya bata yankewa allazi qad salima min jami'il munakkidati wanda ya kubuta ko in ce duk wannan jin dadi na im ne da ya kubuta daga abubuwan da suke gurbata shi su lalata shi daga annakad abinda babu wata wahala babu kuma abinda zai gurbata ya lalata wa ma zaka wannan abu bai faru ba illa annahum ahsanu lahul a'mal yayi wannan ne saboda su din sun kyautata ayyukan su fajazahum bi ahsanil jaza sai ya saka musu da mafi kyawun sakamako fali hada qala dan haka ne ma a ƙarshen ayar sai ce wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son mutanen da suke kyautatawa a aikin su fi ibadati al-khalqi wajen bautar su ga mahalici wa mu'amalatil khalqi da kuma mu'amalar su da suke yi ga halittarsa domin dama abubuwa biyu su ne ginshikin wannan addini ikhlasi ga ma'budi da ihsani ga makhluqi to da wannan abubuwa guda biyu malamin ya cika mana wannan darasi ne cewa a bautawa Allah shi kadai a kuma kyautatawa wajen mu'amala da bayin Allah bayin Allah mutane ne da Allah madauki ya halice su ko kuma abubuwa ne na halitta da Allah ya halitta wajibinka ka kyautata musu sannan kai din kuma wajen mu'amalarka da ubangiji ka zama mai ikhlasi da bauta da tsarkake dukkan ayyuka naka anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci a darasin da zamu tashi kansa kudiki a haida sauran layi ɗaya ne ma kawai ko yace wa minal ihsani daga cikin ihsanin da suke yi wanda ya cancanci ya cancanta musu wannan sakamako an yaf'ala inda jihadil a'da'i ka an yuf'ala inda jihadil a'da'i ka fi'li ha'ula'i al-mawsufin shine mutun ya aikata yana daga cikin ihsani ku mutanen yanzu ko aikata irin abin da waɗancan bayin Allah suka aikata duk lokacin da aka ce za a yi jihadi mana in jihadi ya taso ba alfahari ba ne za a yi ba rikici ba za a yi a'a dogaro da Allah za a yi da tattalin da aka yi na yawa na makami da sauransu da kuma a dogara ga Allah a ce ya Allah ka tabbatar da mu akan hanya kuma zunubai a bar su a tuba a nemi Allah ya gafarta su irin wannan abin da sahabban annabawa suka yi suka ci nasara irinsa shine aikin dukkan mutanen da suke so su samu sakamako irin na waɗannan bayin Allah Allah muke samu dace a wani rubutun cewa haula al-mawsufin haka yake abunku to haula al-mu'minin yasa ko to a wani rubutun mawsufin tayi al-muhim babu matsala da duk abu da yake nuni zuwa gare shi muna roƙon Allah subhanahu wataala yadda waɗannan bayin Allah suka roƙe shi ya tabbatar da su akan addini ya tabbatar da dugadugansu muna roƙonsa mu ma ya tabbatar da dugadugarmu akan addininsa addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah subhanahu wataala kuma ya sare mana al'amuranmu wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika